Sashi Hausana murya Amurka ake sauraro kan mita 25 31 da mita 41 da kuma yanar gizo kan wato internet kenan da kan voahausa.com.
A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani FM, Sarauniya FM, FM Nomad, Dalol FM, Niya FM da kuma Far'a FM.
Ina kira da duka ƴan ƙasa su fito su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da rigima ba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Benne
tare da Halima Jumrau
da kuma sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na musamman na tsawon awa ɗaya a wannan Lahadi da ake gudanar da babban zabe a jamhuriyar Niger. Ga sahabu nan zai faro mana da kanin labaran duniya.
To, kamar yadda kace Ibrahim, a Niger tun da safiyar yau jama'ar kasar suka dunguman rumfunan zabe domin zaben wakilan majalisar dokokin kasar, sannan watakila sai yanke hukunci kan makomar shugaban kasar na yanzu Muhammadu Yusufu. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta lashe zaben share fage na farko a yammacin Amurka, wato jihar Nevada. Shi kuma sakatarin harkokin wajen Amurka ya faɗa yau Lahadi cewa an cimma ƙuri'ar yarjejeniya da Rasha domin tsagaita wuta a yakin basasar da ake gwabzawa a Siriya.
To, kun ji shugaba Muhammadu Isuhu yana magana bayan jefa ƙuri'arsa an yi mai.
Ina kira da duka ƴan ƙasa su fito su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da fitina ba, ba tare da rigima ba.
To, kamar yadda Halima ta ce, shugaba Muhammadu Yusuf ne a can ƙasar, wato a Kano kuma?
Hadiza Garbari, na zo ne bisa ga kishin ƙasata da nuna mata ƙwatar kai da ƴanci da neman ƙasata ta Niger ta haihuwata ta zama wani ta samu canji.
Masu saurare, ku kasance tare da mu, za mu waiwayi abokan aikinmu da wakilanmu a ƙasashe daban-daban akan wannan zaɓe. Yanzu kuwa ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jamhuriyar Niger tun da safiyar yau ƴan ƙasar suka tafi rumfunan zaɓe domin zaɓen sabbin wakilan majalisar dokokin ƙasar, sannan su yanke shawara ko shugaban ƙasar na yanzu Muhammadu Isu zai samu wa'adi na biyu. Shugaban ƙasar mai ci yana takara ne da wasu mutane daban-daban har su 14 masu neman kujerarsa. Shugaba Muhammadu Isu yana alkawarin zai gama da mayakan sa kai masu ikirarin bin tafarkin Islama. Yanzu gwamnatin sa tana tsare da ɗaya daga cikin abokanan takaransa, Hamma Ahmadu, kan zargin fasa korin jarirai. Shugaba Muhammadu Isu ya ga a kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa cewa yana da tabbacin zai ci zaɓen, daga nan hasashen cewa ba ma za a buƙaci zuwa zagaye na biyu ba. Ƙasar Nijar tana daga cikin ƙasashen duniya mafiya talauci. Kamar yadda kuka ji, akwai ƙarin bayani ba labaran duniya. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta lashe zaɓen share fage a jiha ta farko a Amurka, jihar Nevada da ke yammacin Amurkan, jiha da take amfani da tsarin ƙyar tinkiya ƙarƙashin jam'iyyar Democrat. Ita Hillary dai ta doke abokin karawarta Senata Bernie Sanders na jihar Vermont. Ta samu kashi 52.7, shi kuma ya samu kashi 47.3 a kokawar da suke yi na zama wadda zai zama shugaban Amurka mai zuwa. Masu fashin baki suka ce nasarar da Madam Clinton ta samu ya nuna cewa gamayyar masu goyon bayanta suna da ƙarfi, saboda haka tilas Sanders ya ƙara matsakaimi na samun goyon bayan 'yan Democrats ba ga matasa waɗanda suka kasance gadon bayan masu goya masa baya. Sannan a jihar Carolina ta Kudu, inda aka fafata sosai a zaben share fage na jam'iyyar Republican, Donald Trump ya doke abokan takararsa, inda hasashe ya nuna cewa ya samu kashi 33.5 cikin ƙuri'u da aka kada, yayin da Marco Rubio da kuma Ted Cruz suka yi kusan kunnen doki a zama waɗanda suka zama na biyu, inda kowa daga cikinsu ya samu kamar kashi 22% na ƙuri'u da aka kada. Duk da haka dai, Rubio ya ɗan tserewa Cruz da Kires. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa yau Lahadi cewa an cimma ƙuri'ar yarjejeniya da ƙasar Rasha domin tsagaita wuta a yakin basasar da ake gwabzawa a Siriya shekaru 5 yanzu ana kai. Yanzu ya rage ga jakadun Amurka da na Rasha su shawo kan magoya bayansu a rikicin da ake yi su amince da wannan yarjejeniya. Moscow tana goyon bayan sojoji masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad, wanda juma yana ja da Amurka. da yake magana daga Jordan sakataren Kerry ya ce yana da wasu wato nan da wasu sa'o'i za a tsaye da fada tsakanin sojojin Syria da kuma kungiyoyin yan tawayen kasar ta Syria amma cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta fitar wacce ba ta da cikakken kwarin gwiwa ta dai ce Ministan harkokin wajen Rashin Sage Lavrov ya yi magana da ta wayar tarho da sakataren Kerry domin su tattauna kan hanyoyin kaiwa ga yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin da ake a Syria. Babu ɗaya daga cikin manyan jakadun biyu da ya bayyana shirin sharuɗan da aka cimma. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Prime Minister Britania David Cameron ya kira ga magajin garin London Boris Johnson ya goyi bayan Ingila ta ci gaba da zama wakili a kungiyar tarayyar Turai. Yau Ladi Prime Minister ya yi wannan kira a hira da ita tashar radio da television ta BBC. Magajin gari Johnson wanda yake da farin jini har ma ake masa kallon wanda zai gaji Prime Minister Cameron ana sa ran wani lokaci yau ne zai bayyana matsayarsa kan makomar Ingila kungiyar ta tarayyar Turai. Wasu kafofin yada labarai a ƙasar suna hasashen cewa Johnson zai jagoranci kamfen na neman Ingila ta fice daga cikin wannan kungiya. Prime Minister Cameron ya ayyana 23 ga watan Yuni a zaman ranar da za a yi zaben raba gardama kan ci gaban ƙasar zama wakili a ita wannan kungiyar ta tarayyar Turai. Cameron ya faɗa jiya Asabar cewa wato majalisar ministocinsa sun amince da shawarwarin ci gaba da zama wakili a kungiyar mai ƙasashe 23 wacce aka yi wa gyaran fuska. Duk da haka shida daga cikin ministocin suna goyon bayan Birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai. A Australia goyon bayan jama'ar kasar ta tilasta ministan harkokin shige da fice ya kyale iyayen wata yarinya masu neman mafaka su ci gaba da zama a kasar maimakon tilasta musu su koma sansanin tsare waɗanda suke neman mafaka. Yar shekara ɗaya da haihuwa wacce aka fi sani da sunan Asha an kaita wani asibitin yara ne dake Brisbane daga wani tsibirin kasar inda aka kafa wani sansani da na killace masu neman mafaka. Tana fama da raunuka da kuna da ta samu bisa kuskure amma asibitin da aka yi mata jinya likitoci suka kisakin yarinyar suna neman tabbacin cewa inda za ta koma za ta samu cikakken kulawa. Matsalar da yarinyar take ciki ta sa al'umma ta dandalin sadarwa suka fara kamfen ga hukumomin kasar cewa tilasta kyale iyayen yarinyar su ci gaba da zama a cikin kasar maimakon a ta sake su koma wannan sansani. Kan haka ne ministan harkokin shige da fice na kasar ta Australia Peter Dutton ya kyale bori wato ya sake kai bori ya hau. Daga ƙarshe hukumomin a jihar Michigan da ke arewacin Amurka suka ce sun tsare wani mutum dangane da mummunar hare-hare da suka kashe akalla mutum shida wasu biyu kuma suka jikkata. A daren jiya Asabar ne aka yi harbe-harben a wajajen birnin Kalamazoo. Yan sanda sun ce sun tsare wani mai shekaru 45 da haihuwa mai suna Jason Dalton da sanyin safiyar yau Lahadi dangane da waɗannan harbe-harbe. Yan sanda suka ce a baya dai wanda aka kama ba shi da tarihi na aikata miyagu.
Labaran duniyar da kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, kamar kuma yadda muka faɗi, kamar yadda aka sani, yau wannan shirye namu ka cokam ɗinsa na tsawon awa guda duka a kan batun zaben da ake gudanarwa ne a jamhuriyar Nijar, zaɓe mai matuƙar muhimmanci, ko ba haka ba Lima?
Sosai haka ne, zaben shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisar dokoki.
Dokoki, haka yake. To, da wa za mu faro tukuna?
Ibrahim Ka Almasi yana Yamai.
To bari mu fara da rahoton shi Ibrahim Ka Almasi Garba daga can Yamai kafin mu sake tuntuban su domin yana tare da mu ta wayar tarho a yanzu haka ma. Bari mu ji rahoton nasa.
Kamar yadda aka ji, ana ci gaba da kada ƙuri'u a zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar jamhuriyar Nijar cikin kwanciyar hankali, ko da yake an dan sami jinkiri a wurare da dama saboda rashin isar kayan aiki da wuri. Da misalin karfe 10 na safe ne shugaban jamhuriyar ta Nijar Isuhu Muhammadu ya iso babbar da'irar birnin Yamai, inda bayan ya dan gaggaisa da jama'a ya kada tasa ƙuri'ar da misalin karfe 10:15. Daga nan sai shugaba Isuhu Muhammadu ya yi wani dan takaitaccen jawabi a gaban 'yan jarida, ya kuma ansa tambayoyi kamar haka.
Saƙon da nake da shi shine ina kira da duka 'yan ƙasa su fito su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali, ba tare da fitina ba, ba tare da rigima ba, domin kasar mu na bukata mulkin demokradiya da jamhuriya mai daurewa mai shinkiri. Kowa ya fito ya zabi dan takara wanda yake gani yana iya hudu kasar mu daga cikin halin da kake yi yana sa kasar mu ta ci gaba.
Dan kade har yanzu kana ganin ba za a je zagaye na biyu ba?
Wannan tambaya zan baka amsa cikin awa kadan.
Ita ma jakadiyar Amurka a jamhuriyar ta Niger, Eunice S. Reddick, ta zaga ta ga yadda ake zaben kuma na tambaye ta yadda ta ga al'amura sai ta ce,
well, it seems to be running smoothly now this particular polling station.
A yanzu komai na gudana cikin tsari musamman ma a wannan mazabar, ko da yake an danyi latti wurin fara kada ƙuri'a na tsawon sa'o'i. To amma na jinjina ma mutanen jamhuriyar Niger saboda haɓaka tsarin demokaradiyya ta wajen amfani da damar su ta kada ƙuri'a. Da na ce da ita, ga dukkan alamu an ɗan inganta al'umura ne a wannan mazaɓar saboda an san za ta zo. Alhalin zaɓe bai gudana a wurare da dama, sai ta ce, ni inda nake kaɗai zan iya magana a kai. Ambassador Reddick ta kuma ce Amurka takan taimaka don a gudanar da zaɓuka cikin nasara ta wajen ɗaukar nauyin harkokin wasu ƙungiyoyin raya demokaradiyya.
Being so involved in this process, this democratic process.
Game da rashin fara kaɗa ƙuri'a da wuri, wani wanda ya je kaɗa tasa ƙuri'ar a mazaɓar Kwara Kano ya bayyana cewa,
na Oma, eh, na to zabe.
An fara koko?
Ba fara ba toka.
Me yasa ba fara ba?
Suna nan ga visite na.
Sun gaya muku dalilin da yasa ba fara ba?
Basu gaya mun.
Yanzu dai an zuba ido ne a ga hukuncin Allah. Ibrahim Almasi Garba, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Mana Ibrahim, ina ga kahin mu je ga Yusuf Abdullahi tunda muna tare da Kalmasi.
Muna tare da Ibrahim.
Wataƙila wani abu ya biyo bayan mu ji me
yawa. Haka ne. Ibrahim, daga lokacin da ka turo mana da wannan rahoto zuwa yanzu, menene da ka mana ƙarin bayani kan abubuwan da suka faru, kuma ya za ka bayyana fitowar mutane a rumfunan zaɓe a nan Yamai?
Abubuwan da suka biyo baya, kamar yadda Hajja Halima ta ce, ba su wuce kwanciyar hankali ba da asini a kusan ko'ina ba abinda ya faru saɓanin yadda mutane ke ganin ba a taɓa zaɓuwa da zaɓe ba a jamhuriyar Nijar a tarihin ƙasar nan kamar wannan lokacin, da abin ya zama kamar wani baƙon abu har ake ta cewa saboda zaɓe ake haka. Kullum za ka ga mutane na ta mamakin irin matakan da ake ɗauka don wannan zaɓen, saboda haka wannan babban al'amari ne na cewa ya zuwa yanzu dai ba abin da ya faru. Kuma an fito sosai kamar yadda aka zata, da mun san an yi zaton za a fito sosai, kuma an fito sosai, kuma ana ci gaba da kaɗa ƙuri'a. Har yanzu za ka ga mutane na ci gaba da kaɗa ƙuri'unsu cikin kwanciyar hankali, kuma ana bin doka. Ka san
karfe nawa ne za a rufe rumfunan zaben nan?
Wajen shida. Kuma kamar yadda ka sani, duk in aka ce doka kaza, za ka ga a nan ƙasar saɓanin yadda muke gani a wasu ƙasashen Afirka, ana bin doka sau da ƙafa, saboda haka komai na tafiya kusan dai salin alin ba matsala.
Yau, Mala Ibrahim, ya ka ga hitowar mata a wannan zaɓe?
An fito sosai, mata sun fito sun yi layi, mata sun fito da hadda da 'yan mata da mata, duk rukuni dai na jinsunan mutane ba wanda bai fito ba. Don haka nan ba wani rukuni da za a ce ko saboda wani dalili ko na al'ada ko na wani abu bai fito ba. Kowa da kowa ya fito wannan zaɓen, kuma ya kaɗa ƙuri'arsa, kuma ya gamsu da yadda abubuwa ke gudana a dai yadda suka bayyana mana.
To, mun gode kwarai Ibrahim. In an jima, za mu sake komawa gare ka, amma yanzu bari mu sake wato tuntubar
Yusuf Abdullahi
wanda shi ma ke nan Yamai, wanda shi ma ya fita ya daga domin ganin yadda abubuwan nan suke gudana a nan birnin na Yamai. Ga rahoton da ya turo mana.
To, jama'a dai, ta fito da yawan gaske a wannan zaben na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki. To, sai dai a yankunan Nijar daban-daban an samu makara kafin buɗe rumfunan na zaɓe, a sakamakon makara da aka samu wajen kawo kayayyakin na zaɓe. kamar yadda al'amarin ya kasance a wasu rumfunan zabe na Benin Yamai da muka ziyarta, inda a maimakon a bude rumfunan da zabe a karfe 8 na safe kamar yadda ka'ida ta ce, sai a wajajen karfe 10 na safe ne aka so mu gudanar da zaben. Ga dai abinda wasu daga cikin masu kada ƙuri'a a Benin Yamai ke cewa.
Malam Ibrahim Garba Madawa, muna fatan wannan zabe Allah sa aisha lafiya, kuma Allah ya sa jama'a da suka zo zabe su koma lafiya. Wanda Allah ya ba mu hakuri da shi, Allah ya ba mu hakurin zama da shi, shi muke fata kuma jama'a su dauki hakuri, wanda Allah ya ba ai hakuri tsakanin dibitanni, tsakanin kwansanyi, tsakanin shugaban kasa, wanda Allah ya ba zaben nan mun kaddara, mun dauki kaddara, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu zaman lafiya cikin Nijar.
Hajiya Hadiza, da na yi zabe na ji daɗi sosai, kuma hankalin kowa yana kwance, a hankali ka shiga ka yi zabe ka huto, ba wani tashin hankali, hwara dai ne ba ai da wuri-wuri ne ba a hwara ba. Tunda ni tun karhe 8:30 na zo, sai na bace ma da wurin manawa, daga baya aka hada min nan niki jardin d'enfandu kudiriyar du, Allah ya sa na zo, kuma na iske da numero na da lamba ta, ba wani matsala. Ata mu ne ke da komi na ga Niger, ba mu da inci mu sosai sosai yanda ya kamata, amma mu duka yau mun zo, mu duka wurinmu daban, mata inda muke zabe daban, inda maza muka yi jeri ba mu jera tare da maza ba, don kawai vraiment komi ya zo daidai.
Ai Abdulaziz Dambojo Tankari, member in diaspora Etazuni, ga muna wurin zabe hankali kwance, babu tare gema in takai gare ka take ka da ka take ka nan Niger da ma ka san kasa, ga ba mu da kasa sai ita kasa, duk kowa kuma guda ne, mutane ne da kowace kowacen su. Mun saba da zabe, ba mu taba zabe da rigima ba, kuma yau gashi dai Allah ya gwada muna, kowa ya zo ana nan ana hira, wani dan tarayya, wani dan lumana, wani dan minister, da kowa gudana.
To ko yaya masu sa ido ke kallon yadda ake gudanar da wannan zaben abin nan Yamai? Ga dai abin da ɗaya daga cikin su mai suna Saidu Abdullahi ke cewa,
harawa an samu dan matsala, shi abin da yasa sai wajen karfe 10:30 zuwa 50 da aka hara, suke mutane da sahe, tun da sahe mutane sun hito suka zo mai mutanen seni ba su zo ba, kuma lokaci sai wajen never da suka zo, wajen never da suka zo kuma mutane delege da president mbiro da wadda suka shiga suka hara abin nan, akwai dan matsaloli da aka dan samu, tun da akwai wasu biletan babu su, ko envelope babu, ko abin ga abin da yasa sai yanzu wajen karhe 10:11 ba minti 10 da aka hara a cikin wannan jaha, amma mutane sun zo da muhimmanci don su yi fote, tun da ka gani ina nan tun karhe 8 bai kai ba, kuma tun karhe 8 mutane suna zuwa da ne suna karu.
To komi ya hadasa wannan makarar kafin bude rumfunan na zabe? Ga dai abinda Maryama Katambe, mataimakiyar shugaban hukumar zabe ta biyu ke cewa,
ba a samu makara ba ga mutane wa'annan president na committee biro da gwamnati su ne yake, ko ba wajen sani bane wannan yake, mutane ne da aka ba su ne suka samu ɗan problem da matsala tare da wa'anga responsible din nasu, amma wajen sani kwana nawa yanzu da an ka sa kaya sun ka amshi kaya, kuma sun ka ba mu takarda kaya sun same su daidai.
To a yankin Doso ma an samu makara kafin bude rumfunan na zabe. A nan matsalar da aka samu a wasu rumfunan na zabe ita ce ta rashin zuwar masu sa ido a mazabu daban-daban na yankin, kamar yadda ɗaya daga cikin mazauna yankin na Doso mai suna Malam Halidu ya yi mana ƙarin bayani ta wayar tarho.
A takaice an buɗe biro ɗin da ɗan lefi ya wuce minti ƙarfe 9:10 ne, kowa da kowa yana hitowa, mata da mazaje duka suna nan, kowa yana cika incin shi na ɗan ƙasa yana ta gode. Sai dai a can garin Delta Union da biro de vote na 59 inda akwai ƴan masu ijo ƙuri'a 405 mun san biro de vote ya buɗe a ƙarfe 10 daidai, suka ce mu dalilin habda matsala a sansuwar da ba a samu ba. A wannan biro de vote mun samu yara ƴan shekara 12-13 masu campaign elector, wanda sun ce mu an ba su su ne za su ce su jefa ƙuri'a, kuma mun yi cikin cewa wani na ba su basu samu dama faɗa mu haka nan ba kai kira su suka shekaru.
To a yankin Tilibiri ma da ke yammacin jamhuriyar Nijar an samu wannan matsala ta rashin zuwar masu sa ido a rumfunan zabe daban-daban, kamar yadda ɗaya daga cikin mazauna yankin na Tilibiri mai suna Sumai Halidu ya yi mana ƙarin bayani ta wayar tarho.
Tun wajen ƙarfe 8:30 aka gode yanzu mun gani tun mutane suna nan sun zo ɗan president ɗin biro da vet president da secretary suna nan amma an ɗan kaɗan ɗan assistant ne ba su yi sauran zuwa da ɗan representant ɗin abin gani delegate amma su ma sun zo yanzu abin ya an fara sosai ma muna ga mutane akwai mutane sosai ma cikin biro da vet.
Ka yi magana cewa an buɗe rumfunan zaben ne a karfe 8:30 maimakon karfe 8, me yasa aka samu makara ta mintuna 30?
To abin da yasa da muka tambaya sakadir abin da yasa president in biro da vet sun zo shi da sakadir so assessor ne ba su yi saurin zuwa ba su da representant in party politik amma su ne suka zai da kasan assessor in ba su zo ba kenan biro din bai cika ba mutum biyar ne a biro kenan mutum biyu in sun zo kenan mutum uku dole sai a jira su.
To ya maganar kamar matakan tsaro da aka an ɗauki matakan tsaro?
Matakan tsaro wallahi shi dai ne aka ɗauka sosai ma yanzu ga munan sojawa ga suna ta yawo ko'ina.
A dai karfe 7 na yammacin yau ne za a rufe rumfunan na zaɓe inda daga bisani hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ta tattara sakamakon na zaɓe. Ana dai gudanar da wannan zaben ne a cikin kwararren matakan tsaro. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Niger.
Wala wala girsishi. Girsishi wala wala.
Ana ina na ga kana rausayawa.
Eh ai kin san waka ta zabe ce saboda haka kuma yau rana ce ta zabe kware da gaske.
To sai ina za mu.
Ya za mu karkata daga nan Niger din za mu shiga Najeriya kuma Najeriya ma za mu je har Lagos ne inda anan ma akwai dubban 'yan jamhuriyar Nijar waɗanda suke kada ƙuri'unsu. To a nan Lagos ɗin bayan kada ƙuri'a kuma jakadan Nijar da ke Najeriya kansa ya yi tattaki har zuwa nan Lagos.
Bayan ya gama kada tashi ƙuri'a Abuja,
Abuja sai Lagos. Bari mu ji rahoton Babangida Jibrin daga can Lagos.
Your Excellency, me za ka ce game da wannan zaɓe?
To zaɓe dai yanzu ya fara. Komai yana ta haɗe dai mun samu ɗan man rashin fahimtuwa shi yasa ma na taso daga Abuja na zo nan saboda in fahimta ma mutane kansu saboda an ce da kowa da kowa sai nan guri ɗaya zai zaɓe maimakon can daga aka yi rajista tun daga yamma sai ne an yi biro da vote guda waje huɗu ya kamata a yi zaɓe a Lagos to mutane rashin fahimta suka ce a dole sai an yi guri guda to ka zan kuma an ci hakkin mutane. To da wannan ne nazo ci a abin da doka ta sa ta tsaida dole a yi aiki da shi to shi nazo ka Allah ya sa ma kuma ka hin zo sun fahimci juna mutane har sun tace suna can zabe kowane lokaci
to banda nan Lagos ya zabe ki tafiya sauran sassan Najeriya
a sauran sassan Najeriya kuma ta dade saboda haka daga Abuja nake head ni zabe a Abuja nazo nan Lagos can kuma ta dade dai Kaduna Sokoto Kano Benin City da Port Harcourt kuma ta dade.
Wannan zabe shi ne na farko da jamhuriyar Nijar ta yi daga ta yi da 'yan kasanta da ke kasashen waje. Ya wannan zabe gaba daya kuka ji?
Ina ji alheri ne saboda ya ba 'yan kasashen waje dama su ma su yi zabe su huda hakinsu. Daman kasan lokacin na shugaban kasa ya alkawari cewa in Allah ya sa zai tsara zabe zai ba mutanen waje a hakinsu su ma su yi zabe. To kasan kuma komai abin da aka fara akwai ɗan targata kaɗan. To da kaɗan ina fata zabe na gaba duka abin da aka gani kuskure za a gyara sai yi sai kwamiti.
Wani shawara za ka ba gwamnatin Najeriya? Kana ga Najeriya ma za ta iya wannan zabe kenan nan gaba?
A Najeriya ma za ta iya mana. Ai sun ina ji abin da zaki ya she dai ai rajista in ai rajista duk wanda kaga yanzu nan misali in ka dai ba Najeriya ka san mutanen Niger ana dubu da yawa ne mai amma duka dubu bakwai ne suka samu suka yi rajista to su kada su iya su yi zabe to mutane ka san ana cewa za a yi zabe waje da bas tsammani haka zai faru to amma haka za a gaba ta yake mutane sun gani yana yiwa to na tabbata cewa na gaba mutane da yawa za su yi rajista.
Jakadan kasar jamhuriyar Niger a Najeriya kenan Mansur Mamman Hajj Daddo kuma Ibrahim na lura mutane da yawa na cewa wannan shine karan farko da aka yi zabe a kasashen waje. Ina ga da an dade zaben a shekarar 1993 aka fara yin zabe a kasashen waje zaben Mamman Usman. To dan an dade ba ai bane nake ganin mutane
sun manta. Sai mutane suka dauka cewa wannan shine karan farko da ake gudanar da irin sa. To bari mu sake karkata mu koma can jamhuriyar Niger din zuwa birnin Mara daɗi.
Lagos dai za mu yi magana da Babangida.
Eh to Babangida yana kan layi ko?
Ina nan sai mu ji me ake ciki a
Lagos. To bari mu ji irin ƙarin hasken da aka samu. Babangida kana jin mu?
Eh ina jin ku.
Yawwa kai maganan cewa an samu tangarda game da yawan rumfunan da za a jefa ƙuri'an nan ko kuma yawan akwatunan nan. An samu an warware wannan batun?
Eh ko shakka babu an warware wannan a dan rashin fahimta da ya kunno kai. A maimakon wuri guda da za a yi wannan zabe wato Alaban Rago yanzu an mayar da kowa inda ya rijista can ya je ya kada ƙuri'an sakamakon da jakada ya yi bayani farko. Sauraka yanzu cunkoso ma da aka samu a wannan cibiya da ke Alaban Rago ya ragu matuƙa da yawa sun yi zaben su har sun koma gida.
Kenan dai zaben yana gudana yadda ya kamata ko mina tafiya daidai?
A komai na tafiya daidai akwai jami'an tsaro ma da aka turo wanda na farar kaya da na 'yan sanda duk sun taimaka wajen tabbatar da ganin cewa wannan zabe ya tafi kamar da aka shirya.
Babangida an ce kamar 'yan Nijar wajen 2000 ne za su jefa ƙuri'unsu a nan a Lagos din. Kaga alaman cewa an samu mutane kusan 2000 ko 2000 ko fiye da haka a nan?
A gaskiya an samu mutane a wajen 2000 na kam. Domin duk wanda ya ga tarin jama'a a wannan cibiya zai tabbatar da wannan yasi da komon tsadiyar Nijar suka bayar na masu jefa ƙuri'a. A yankin kudancin Najeriya. Wato wannan zaɓe da ake a Lagos ba wai jihar Lagos ba ne kawai. Lokacin jihohin da ke yammacin Najeriya ne.
Suka zo suke jefa ƙuri'unsu a nan Lagos.
Yawwa a nan Lagos ko wanda za su taso daga Oyo wasu Ogun wasu Ekiti wasu Ondo wasu Osun duk ko nan su kada ƙuri'unsu.
To za mu sake karkatowa gare ka Babangida Jibrin zuwa jiwa ma ko kuma shirinmu na dare. Mun gode ƙwarai.
Barbarci ko?
Barbarci ne suke da na dauka cewa zabarmanci ne ake bugawa. Ke san mutum ba Hausa aka faɗa ba sai ka dauka cewa ba Hausa aka faɗa ba.
Sosai yanzu za mu je Maradi. Inda duk da wasu 'yan kurakuran da ba za a rasa ba amma ga a daidai lokacin da Sha'ibu Mani ya aika mana wannan rahoto abubuwa suna tahiya a daidai. Bari mu je Maradi mu ji abin da ake ciki a lokacin da Sha'ibu Mani ya aika rahoton.
Ali Kaluma daga hukumar zabe mai zaman kanta Tarayyar Jihar Maradi ce ni. Sun ba da cewa mutane miliyan 1,418 da 'yan kai ke zaɓe a rumfuna 4,544. Da sahi ne dai hukumomi a Ikonormal suka fara kaɗa ƙuri'unsu wasu jagorancin gwamnatin jiha Malam Abdul Mamman.
Parci par là, il y a eu quelques difficultés mais qui ne sont pas insurmontables. À l'heure où je vous parle, toute la région de Maradi est en train de voter.
Shugaban Sini kenan na jiha Maître Zadda ke bayani yadda zabubukan suka fara da kyau. Sai dai 'yan kurakure da ba za a rasa ba.
Toute œuvre humaine a des imperfections.
Su kuma su zabe ga waɗanda su kaɗa ƙuri'unsu tare da neman zabi na Allah.
Muna fatan duk wanda Allah ya sa ya samu ya ci gaba sauran jama'a a yi hakuri da hakan haka ne Allah ya so ba mu fatan a samu wani tashin hankali.
Zabe dai babu wani cunkoso ba kwaramniya ba wata rigima.
Ina fatan ga wanda Allah zai ba.
Wanda Allah zai ba ina fatan alheri gare shi ina fatan ya kawo mana ci gaban ƙasa da kwanciyar hankali.
Ba mu samu wata matsala ba wurin yin zabe kuma sai mu ci alhamdulillah na ga abin an fara shi cikin tsari. Wata na Allah Ubangiji ya sa zaɓin Ubangiji ne za mu samu kuma adali ne ni mai jin kukan talakawan shi.
A misalin karfe 8:22 ne gwamnatin jiha Malam Abdul Mamman ya kada ƙurashi. Hakan ya sa ya yi jawabi ga mutan jihar Maradi kamar haka.
Za a nuna cewa da waɗannan idan mun yi shi cikin wannan hali mai kyau to za ya ƙara ma Nijar daraja, za ya ƙara ma waɗanda aka saba daraja. Kinan a takaice sai in ce zai ƙara ma Nijar gaba ɗaya da al'ummar Nijar daraja. Kuma jama'a a kiyaye, ana nan ana kallon mu yau duniya gaba ɗaya ta san Nijar tana ga zabi. Muna kira da babban murya jama'a huto a hankali kwanci. Ban mu son tashi hankali, ban mu son fitina. Muna biɗan abin da ke hidda mu cikin talauci. To Allah ya hudda mu kuma mu sa ƙara samu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
A agar zama zaɓe na wakana da kyau daidai in ji Malam Ahmed wani zamani a garis ɗin ya ce mutane da rana suka fara hituwa.
Amma dai muna sa rai a ganin da muke da mutane suna da alamuwa za mu dan suna zuwa.
Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Shaibu Mani, muna tare da shi yanzu akan layi. Shaibu, kana jin mu?
Ah, hake burame na jin ku sosai.
To yaya muke faruwa yanzu a nan garin Maradi, ko ince birnin Maradi ba gari bane?
Haka Shaibu.
Yawa, a nan ba.
A je ka.
Maradi ina nan wata makaranta wadda ake cewa Ecole Bagalam, wacce ita ce zalibi a nan birnin Maradi ta yawan wato mazabu inda maza